Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalal da kuma niyyar muryar arewa. Kai kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkanku da subahin ranar talata 29 ga watan Agusta. Ibrahim ka almasi garba ne da ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin ka muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran.
Da sanyin safiyar yau ne Korea ta Arewa ta cilla wani makami mai linzami wanda har ya jitta sararin samaniyar kasar Japan. Shugaban Amurka Donald Trump ya alkawarin agazawa mutanen Texas da Louisiana domin ganin sun samu sauƙin iftila'in da ya auka musu na ambaliya. Duk da mummunan guguwar nan da ta auku a Texas ba a samu yawan mace-mace ba.
To kana labaran kenan. To ko me yasa ake kira ga shugaba Buhari yayin garan babul ma majalisar ministocin sa?
Saboda yawancin su amanar da aka ba su ba su rige ba kuma ba su cancanta zaman ministoci ba.
Me kuma yasa aka yi taron manoma da makiyaya a jamhuriyar Niger?
Ba taba samun tashin hankali ai magance shi da tashin hankali sai an zanna an yi sulhu.
Za kuma a ji cewa shirin samar da abinci na Majalisar Dinkin Duniya ya daina aiki a jihar Borno. Za a ji dalili. Kuma kamar kowace ranar talata Aliyu Mustapha Sokoto na tafar da shirin sa na tsaka mai wuya inda za a ji ci gaban murzagashin bakin da ake yi a bangarorin APC a jihar Kaduna. Amma duk waɗannan sai fa insha Allah labaran duniya.
Basare assalamu alaikum. Da sanyin safiyar yau ne Korea ta Arewa ta cilla wani makami mai linzami wanda har ya jitta sararin samaniyar kasar Japan, abinda ya haifar da damuwa tsakanin Japan da kasar Korea ta Kudu. Minti 10 da harba wannan makamin yana jittawa ta sararin samaniyar kasar Japan ya tarwatsa gida uku ya fada cikin tekun Pacific da ke gabas maso arewacin tsibirin Hokkaido na kasar Japan, kamar yadda gwamnatin kasar ta faɗa. Sai dai harba wannan makamin bai zame kowace irin barazana ba ga kasashen arewacin Amurka kamar yadda sojojin Amurka suka faɗa.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yi alkawarin agazama mutanen Texas da Louisiana domin ganin sun samu sauƙin iftila'in da ya auka masu na ambaliyar ruwa. Shugaba Trump ya shaidawa taron 'yan jarida a fadar White House jiya Litini cewa waɗanda wannan lamari ya rutsa da su su kwana da sanin cewa za su samu taimakon gaggawa nan ba da daɗewa ba daga majalisar ƙasa domin samun kuɗin da suke bukata don kintsa gidajensu da suka rushe. Shi ma shugaban hukumar bada agajin gaggawa Chief Brock Long ya shaida manema labarai jiya cewa hukumar za ta shafi shekaru tana aiki a Texas. Long ya ce yanzu haka hukumar ta fara aiki na tsawon lokaci irin wanda ta jima ba ta yi irinsa ba.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yayin da mahaukaciyar guguwar nan mai biye da ambaliya ke ci gaba da aukuwa a gabashin jihar Texas ta da haifar da mummunan illa da ke ƙara bazuwa, amma abin mamaki shine ba a samu yawan mace-mace ba. Kawo yanzu mutane uku suka mutu, sai dai ba mamaki a samu ƙari da zarar mahukunta sun samu damar kaiwa ga dukkan sassan da wannan bala'i ya gitta. Wannan guguwar da aka lakawa suna Harvey ana iya cewa ita ce irinsa mafi muni da aka taba samu a tarihin Amurka, domin ko ta yi tumbudin ruwa sama da galan na ruwa da ya kai triliyan sama da daya a birnin Texas. Sai dai kuma shine mafi karancin da aka samu hasarar rayuka. Sai dai kamar yadda hukumar kula da teku da yanayin kasa ta ce a shekarar 1999 da aka samu irin wannan mahaukaciyar guguwa a Galveston da ke jihar Texas din, mutane sama dubu takwas ne suka mutu, wasu ma cewa suka yi adadin ya kai 12,000. Haka ma a shekarar 1928 irin wannan guguwar ta hallaka mutane a kudu maso gabashin jihar Florida da yawan su ya kai 2,500. Ita ma Katrina da aka yi baya-bayan nan ta hallaka mutane 1,200 kuma ta lalata kusan daukacin birnin New Orleans. Wannan ko ya faru ne a shekarar 2015. Haka ma a shekarar 1893. An yi ire-iren waɗannan mahaukatan guguwa da ba a baiwa suna ba, kuma sun yi illa ƙwarai da gaske, domin ko ɗaya daga cikin su ya laƙume rayukan da yawan su ya kai 1100 zuwa 1400 a Louisiana. Ita ko ɗayan da ta faru a Georgia da kuma South Carolina ta kashe mutane da yawan su ya kai 1000 zuwa 2000, kamar yadda hukumar kula da teku da yanayin ƙasa take cewa. Sai dai inda ake danganta wannan mahaukatan guguwan da yawan ambaliya da ke faruwa a gaban teku, haka kuma yawan mutane a gaban teku na cikin dalilin da yasa hakan ke faruwa. Hukumar ta ce guguwar Katrina shine mafi muni na nan kusa-kusa.
Ga dukkan alamu, kasar Pakistan na neman ta dauki tsatsauran matsaya akan dabarun Amurka a Afghanistan da yankin kudancin Asiya, da shugaba Donald Trump ya ba da sanarwar niyyar amfani da su kwanan nan. Sai dai kuma a gefe guda, jami'an kasar sun yi watsi da zargin cewa Pakistan na nema ne ta dauki matakin da ka iya kawo sabani tsakaninta da Amurka, wacce suka jima suna dasawa. Yayin da ake ba da sanarwar manufa ko kuma matakin da aka dade ana jira da zai dauka a cikin satin da ya gabata, shugaba Trump ya ce ciki kasar Pakistan yana cewa ita ce ke mara wa ƴan ta'adda baya, musamman waɗanda sojojin Amurka ke ta ƙoƙarin ganin an kakkabe su a Afghanistan. Sai dai shugabannin kasar ta Pakistan sun mayar da martani da cewa Amurka na ƙoƙari ne kawai ta laɓe da guzuma domin ta harbi karsana, wajen nuni da kasar ta Pakistan a matsayin dalilin da yasa Amurka ta gaza cimma ƙarfin yakin duk wada shekaru 16 da ta yi a ƙasar ta Afghanistan.
Ɗaruwan shugabannin addinin Kirista ne suka yi maci jiya Litini a nan Washington DC domin tunawa da tsohon ɗan fafutukan kare haƙƙin bakar fatan nan Martin Luther King Jr., musamman akan jawabin na nasa da ya taɓa yi, inda yake kira da a kawo ƙarshen nuna wariyar launin fata, bayan wani faɗin da aka yi mai alaƙa da wannan kira nasa. Babban ɗan marigayin mai suna Martin Luther King na uku ya bi sahun masu zanga-zangar lumana a jiya Litini, tare da Reverend Al Shafton da sauran wasu shugabannin addinin Kirista daga ɗariƙu daban-daban. Sun yi maci ne akan hanyar da 'yan hankoran kare haƙƙin tsirarru suka bi shekaru 54 da suka gabata, a wata sanarwar da ƙungiyar National Action Network ta Al Shafton ta gabatar jiya Litini. Ta ce ba wai ta damu ne kawai ba da rashin shugabancin da ba a da shi a fadar White House, a'a, har ma da shirin da mutanen da ya kamata su yi magana suka ƙi. Wannan zanga-zangar dai ya biyo bayan faɗa da aka yi ne tsakanin masu nuna ƙyamar ga baƙaƙe da kuma masu wannan ra'ayi, wanda har ya haifar da faɗa a Chesterville da ke cikin jihar Virginia, inda har wani ya yi kukan kura ya afka cikin taron mutane, kuma hakan ya dalilin mutuwar wata mata kana wasu 20 suka samu rauni iri daban-daban.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, 'yan Najeriya ciki har da kungiyar kwadago da wasu ƙwararru sun fara cewa su fa ba su gani ba a ƙar daga ɓangaren ministoci, don haka ya kamata shugaba Buhari ya musu garan bawul. Hassan Maina kaina gare ka.
Shugaban kungiyar kwadago ta Najeriya, Comrade Ayuba Waba, ya min karin bayani dangane da abin da yasa suke ganin lokaci yayi da shugaba Muhammadu Buhari zai yi garan bawul a majalisar ministocin.
Aga shi gaba bayan da ya kamata a ce yanzu da ake kusan shekara biyu a cikin yanayin da ake ci a mulkin baba, ina ganin lallai ya kamata a duba inda aka samu ci gaba, wa'inda ana iya cewa su ci gaba, amma kuma inda aka samu kafawa, ina ganin lallai ya kamata a ce an wuya a duba. Kuma rai mu shine lallai lokaci yayi da za a yi tankare da rabaya.
Su ma 'yan jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya, irin su Abdulmajid Danbarki Komanda, na mai ra'ayin akwai buƙatar yin wannan garan bawul.
Sai mu kai rashin dace a wani bangaren ministocin nan, babu shakka 'yan Najeriya za su munna da su ga an canza su, saboda yawancin su amanar da aka ba su ba su rige ba, kuma ba su canta su zama ministoci ba. Wasu ministocin a canza su domin sun ba gwamnatin mai girma shugaba Muhammadu Buhari sanya, so ministocin da ba
ɗaya ma yake ba ma canzawa ba.
Ko wani tasiri wannan canji ka iya yi wajen samar da kyakkyawan shugabanci a Najeriya? Tambayar kenan da naiwa Dr. Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja.
Eh to akwai tasiri kwarai da gaske a wasu daga cikin ministocin ba su tabbuka wani abu a so a gani ba. Da farko an yi tunanin cewa gwamnatin Jawa Muhammadu Buhari gwamnati ne ta canji. To kuma ba a ga canjin a zahiri ba. Wannan ana danganta shi ga rashin kwarewa ko kuma rashin tabbuka wani abu a zo a gani waɗannan ministoci. Na biyu kuma ana son wannan canjin ne saboda ganin cewa bayan shekara biyu wani abin da wani minista ya iya yi ba, to ba a tsammanin cewa a nan gaba zai iya. Da haka ake ganin cewa za a kawo wasu waɗansu masu tunani da kuma
duk da dai galibin jami'an gwamnatin kasar da muka tuntuɓa sun ƙi su ce uffa akan wannan batu, amma rahotanni na nuna cewar tuni cikin wasu daga cikin ministocin ya ɗore ruwa. Yanzu dai abin jira a gani shine yadda shugaba Muhammadu Buhari zai tunkari wannan al'amari. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan daga Abuja kuma bari mu kada jihar Borno, inda hukumar shirin samar da abinci na Majalisar Dinkin Duniya ta dakatar da ayyukanta a jihar saboda harin da wasu yan gudun hijira waɗanda shirin ke taimakawa suka kai ma tawagar shirin hari. Haruna Dauda gare ka.
Tun a ranar Asabar ne da wasu ƴan gudun hijira da ke zugunne a sansanin da ake kira Gubbiyar Road suka kai ma waɗannan ma'aikata hari. Kan hakan ne dai hukumar ta fitar da wadataccen sanarwa wadda ta aikewa manema labarai, inda kuma take bayyana janye ba da gudunmawa da take ba waɗannan ƴan gudun hijira, da ce sai an samu ingantaccen tsaro a irin waɗannan sansanonin ƴan gudun hijira kafin ta ci gaba da gudanar da wannan aiki. Sanarwar da ɗaya daga cikin jami'in wannan hukuma mai sa'ari da jiya sanya hannu ya ce an daidaita motocinsu ne da duwatsu, har kuma fasal gilashin waɗannan motoci jib-jib guda biyar. Yayin da wasu ƴan gudun hijira guda biyu suka samu raunuka, ya ce ƴan gudun hijira sun yi wannan boran ne saboda a cewarsu su yanzu suna so a soya musu abinci maimakon dawa da ake basu a canza musu da shinkafa. A cewar mai magana da yawun wannan hukuma, ya ce kuma jami'an tsaro sun damƙe wasu ƴan gudun hijiran guda shida a cikin wanda ake zaton cewa su suka tada wannan hargitsi. Injiniya Sato Ahmed dai shi ne shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno.
To abin da ya faru gaskiya an ɗau wasu lokuta kaman kusan sati ɗaya da ɗauruwa haka da ba a kawo abincin akan lokaci ba, da kuma wai kidaya da aka yi na farko ya kamata a sake duba ta. Idan da abinci da ake bawa mutum 30 shi yanzu za a bawa mutum 40, to miskila da aka samu din tsakanin masu bada abinci, wasu reporter ne da ya zo kan table dina yana nuna cewar mutane ne wai ba sa son a basu dawa ko ba sa son sai shinkafa suke so. Amma yau da na tura jami'ai na ƙarshe da suka tafi sun tabbatar min cewa su ba haka bane, illa suna da dai matsala da jami'an tsaro. Amma zancen gaskiya shine duk abin da ake yi shi dan mai gudun hijira bai kamata yayi rigima wadda har zai je ya fafasa jama'a da suka zo su taimaka musu motoci. Kaga wannan abin akwai wani sojan da ya ƙarye, akwai wanda aka kai shi asibiti, to kaga in har za a yi wannan abin kaga wata ran wani abu zai faru wanda ba daɗi.
Shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno injiniya Sato Ahmed kenan. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida mutan biyu daga Borno kuma bari mu kada jamhuriyar Niger, inda aka wato a wannan bangaren aka yi taro na makiyaya da manoma don kawo jituwa tsakanin su. Tamar Abari gare ki.
Kungiyar FRAPS mai kula da harkokin noma da kiwo a kasashen Afirka ita ce ta tallafa aka shirya wannan babban taro tsakanin manoma da makiyaya na jihar Difa, Maradi da Damagaran a nan jihar Damagaran. Abdu Nino wanda ake cema Gajango shugaban kungiyar manoma ne da makiyaya na kasa.
Su kuma waɗannan manoma da makiyaya su zamna lafiya su federation zaman lafiya ba abu bane mai kyau mun gani da idanunmu. Kullum in za ce in wani abu ya faru za a gera shi daga kashe wani ko zub da jini, to har yanzu a cikin kasashenmu a Niger muna gani wannan kaman koma baya ne a gare mu.
Muhimmin abu don kauce ma rigingimu shine a hada karfi da karfi, in ji Gajangon.
Idan ana so a zamna lafiya to sai an samu su wane ne a ciki. A yanzu da inda muka taru a nan, mu misalin gungu hudu ne, akwai gwamnati, akwai sarakan gargajiya, akwai kungiyoyin manoma da makiyaya akwai kuma ita wannan kungiyar wanda ta hada noma da kiwo kenan waɗannan gungu guda biyar kowa zai dauki niyya gairar da yake iya kawowa game da zaman lafiya in kowa yayi aikin shi zamu ga tashin hankali din zai rigu
Muhammadu Alhaji Sadi wakilin makiyaya ne daga jihar Damagara
babu abin da ya himmu dadi ya zaman toku muna nura da su da neman zaman lafiya da neman zaman lumana tsakanin manoma da makiyaya a ƙasa gabaɗaya Rigingimu hakon lokaci rishin tuntuɓar juna ne rishin wayewa ma juna kai rishin rigakafin su
Jalo Malam Ari wakilin manoma ne daga yankin Difa cewa idan hankali ya bata hankali ne zai nemo shi
duk a zaman duniya ba taba samun tashin hankali ai magance shi da tashin hankali tashin hankali ƙarhi bindiga bai magane shi sai an zanna an yi sulhu kenan don haka an ce manoma an ce makiyaya tare suke guri guda suke hakuri da haltima suna samun matsala kar mutun ya yarda yace zai dauki doka a hannun shi
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger
bai inda Allah bai mare sudin ala tagdo lamdo an ko tagi lawan an ko tagi jawro tagi
to a gaishe ka a kuma gaida Tamar yanzu kuma bari mu koma gefe guda Aliyu Mustafa Sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba
saka mai wuya
manyan baki na shigowa kawai shi yaran nan suka ji suka gatsa hanya da ƙar talata huku ya shiga isa ashiru ya shiga kuma ce wuta ne za ba su ci sai ya shigo sai sun kashe shi
wannan magana ba gaskiya bane sun saba haka su taro yara kamar yanda suka yi a ofishin jabiya su suka kira yara dan su zo su cima shugabannin jabiya mutunci
gwamnati Nasir Erfa ya fito ya ga wa duniya cewa shi ne takarmin ƙarfe ne mu kuma gaba ɗaya mu yi aƙida kiya shi ne yasa kafa zai murkushe mu idan ba mu dena adawa da shi ba sanan na biyu yace duk shawarin da muke badawa shi ba zai dauka ba duk wanda bai zanci da sanan mulkin sa ba yaje hau kan tsauni kufaina ya fado ya karya wuya ya mutu
a ci har kaduna mutanen nan suke a ci har kaduna gidajen su yake in cewa in mu ne zamu aika a ci musu mutunci shin waye a ci su ba mu san shi ba ko ba mu san gidan shi ba
Jama'a muna fata kuna nan kallon kamar yadda muke a nan birnin Washington DC sannu ku da zuwa ga shirin tsaka mai wuya. Shin kam me ya kidar kungiyoyin nan da suka tusgo daga cikin APC suna jayin ja da gwamnatin jihar Kaduna ne? Ko menene tasirin rikicin nasu na cikin gida a wurin abokan adawun su na gaskiya wato NPDP? Ba da bayan haka me ya ma matsayin ita kanta Kaduna a wajen akidar adawa a Najeriya ne?
Honorable Barrister Ibrahim Bello ga cikin tsohon dan majalisar wakilan tarayya wanda ke wakilci mazabar Igabi a majalisar wakilan tarayya dake Abuja amma lawyer mai zaman kanshi a binin tarayya Abuja a halin yanzu kaman a Kaduna kaman da kake bayani a matsayin mu ne ɗan Kaduna yanzu inda aka samu K 23 aka samu Aqida aka samu Restoration Group so waɗannan gaba daya bisa ga nazari na da bincikawa babu wanda suka ce su reshe ne da APC a wasu mutane ne wanda suke so a jaddada abin da kun tsara mulkin APC ce ayi strictly ba tare da wani tantama ba ko kuma ƙari ko rigi ba sun ji irin da ke takkoki-kokin aka ana so ne duk abin da za a yi a siyasar mu na APC na Kaduna a matsayin masu gwamnati ya zama duk abin da za a yi daidai abin da kun tsara mulkin na jam'iyyar mu ya tana da ayi ayi wanda da dama su gan cewa an yi samu abin da deviation wato an kuskure an saki layi shine ya kawo wannan cece kucin da ake yake haikan mun da samu muka samu kuma halin yanzu in siyasa na Najeriya cup sun san cewa ba an gama gogoron NPDP nan gaba daya shekara 2016 shuke da suke da abin cewa structure shugabanci da gaba daya a Kaduna state ne yau ga shugaban PDP nan gaba daya dan Kaduna state ne mataimakin shugaban kasa da ya gusa dan Kaduna state ne gwamnoni da dama suka gusa yan Kaduna state ne suna nan da ran da lafiyar su kuma suna kallon mu ne suna mana dariya suna ganin cewa suna gaddar kwace irin abin da Allah ya ba mu allura da irin wani abin da ke faruwa a daina batunci da zagin shugabanni a daina amfani yan ta'adda suna cin mutuncin mutane sannan a koma ga shin abin da yan aqidar nan suke cewa abin da yan K23 suke fadi cewa abin da yan restoration suke fadi shin akwai san rai ne shin gaskiya ne son tabbata duk masu fadin wannan ba gaskiya bane yartan siyasa ne kuma ba zai kai mu ko ina ba sulhu da Ahmedu Kube mu koma kan cikin daki a rufe a din a fadin yan jigaliya suna tabbata kan mutane shine zai kai mu ci gaba ba irin hannun ku samu kan halin yanzu ba
to honorable kuma lawyer Ibrahim Bello daga cikin kenan mu ma a wannan shiga ta uku ta muhawarar da muka fara akan wannan cece kuce na jigogin jam'iyyar APC ta jihar Kaduna zamu tabo da dama daga cikin wannan matsalolin da ya ambata amma mu zamu fi bada karfi ne yau akan kokarin gano ko suwaye bayan harin nan da aka kawo su Shehu Sani a cibiyar ɗan jaridu ta Kaduna a can kwanakin baya domin akwai masu cewa su Shehu Sani Mani da kansu suka ki tsauna al'amari din. Har kuma zamu saki duba ko suwaye suka shata jerin sunayen delegates da aka ce su ne za su wakilci Kaduna a wajen babban taron APC na kasa. Kuma sannan ma kai ina zargin da ake wasu ƴan siyasa irin su Suleiman Hunkuyi ne cewa jayayyar su da Nasiru Rufai ba za ta rasa nasaba ko alaka da burin su na kwaci kujerar shi Nasiru din ba daga hannunsa a zaben shekarar 2019. To ba da bata lokaci ba bari in maida ku wajen masu muhawara din wato mutanen nan guda biyu da kowannen su shine sakataren jam'iyyar APC ta jihar Kaduna a nasu bangare. Ma'ana Yahaya Baba Fati na bangaren gwamnati Nasiru Rufai da kuma Murtala Abubakar da ke can bangaren masu jayayya da gwamnati wato kungiyoyin su Aqida da Restoration Group da dai sauransu. Kamar yadda nace zamu tashi ne daga tambayar da muka yi wa shi Murtala din a shirin da ya gabata game da tazumar da ta faru a can cibiyar ƴan jaridu a watan Yuli da ya gabata. Tunda ka fado da mu zuwa ga wannan taron na ƴan jaridu mu yi magana shi tunda mun ga abin da ya faru an zo an fatata ka taron an turo mutane sun farfasa mutane kuma abin damuwa an ce har da rawar da ƴan sanda suka taka a cikin aka ji wa ƴan jaridu ciwo da sauransu kamar yadda kace akwai manyan kusoshin mutanen ku na jam'iyya a cikin wannan wuri din. Babban tambaya anan shine na san kai Murtala ka yi zargi a bainar jama'a cewa kai kana sa ran cewa mai ba da shawara ga shi gwamnati Obasani yana da hannu cikin abin shine ya tattara ƴan banga da sauransu ya tura su kuma Rufa sun ce ba su bane amma shi Rufa din ya fito yana taya mutane jaji. Abu su wace hujja kai Murtala Abubakar kake zargin cewa su gwamnati suka turi mutane aka farfasa wannan taron ƴan jarida?
Yawa kana ji ko ranan da zamu je meeting din sai muka samu intelligence report aka ce ga yara na ana ɗibo su suna zo ana sauke su a abin nan akan motorcycle wato machine.
Wa yake tattaro yaran ne?
Muna ina yana magana da ƴan sandan in na gari wani yaro na mutumin Ubasani ya zo da gudu wajen da abin nan waya a hannunsa yana communicating yana gaya musu dai komai abin nan system suka raba yaran nan placard wato irin abin nan da ake tsagawa ana rubuta no motion sign yawa placard suka tsaga no motion sign daga wurin kawai zai wuri ya zama tense manyan baki na shigowa kawai shi yaran nan suka gutsa daga hanya da ƙyar Senator Hukku ya shiga Isa Ashiru ya shiga kuma ce wata ne zama su ci in sun ya shigo sai sun kashe shi to mun ji wannan kun namu saboda haka muka bashi muka bada report muka cikar yadda za a yi tare shi kar ya ji sautin to wannan shine abin da ya faru
a mallaha yayi hakuri ina zuwa kanka amma Murtala kun ce kun zargi cewa akwai ruwan ƴan sanda cikin hannun nan kun ga ƴan sanda sun taka wata rawa a cikin eh
da aka zo wayannan ƴan sanda guda biyar din Allah ya taimake mu yaran nan suka shiga su da kokari su farfasa motoci suka je Kafiyaga to muna cikin haka HDPO din ya shigo da yara guda bakwai muna cikin abin nan yara guda bakwai suna shigowa kawai shi ɗaya daga cikin su ya daga abin nan ne su ne shi chair da ya buga akan wani ɗan jarida kawai shi wani daga cikin su ya daga wannan shi ya zaro takobi kawai suka fara tara aka yaran nan bayan sun yi tare-tare suka fita suka gudu kuma kowa na da nufi.
To ina zuwa Malam Murtala yayi haka ina zuwa haka na Malam ya na gode da hakurin da kai na sauraron wannan abu me kake so ka dauka daga cikin maganar delegate har zuwa kan abin da ya faru a wurin taron jin jaridun nan?
To na daya zan fara magana da delegate a duk abubuwan da ya faɗa duk dokoki na zabe a kamar yadda kullun tsarin mulki ya faɗa na zaben delegate an bi su duk mutanen da ya faɗa cewa suna da haƙƙi mutanen nan an kira su akwai takardun da muke da shi wanda sun sa hannu sun zo wannan taron da yake a kira da an kira su wanda bai kira ba wanda ba a kira ba mu kira ba sai dai wanda jam'iyya ta dakatar da shi wanda akwai su a cikin su amma duk wani mai haƙƙi an kira shi sun sa hannu kuma sun yadda da hukuncin da aka zartar cewa a je a wannan consensus daga shugabannin jam'iyya na jiha shugabannin jam'iyya na local government zababbu na kai da members da kaduna state assembly zababbu na national assembly da sauransu duk wannan jama'an da kundin tsarin mulki da gani yanzu zaɓe bayar an kira su an yi wannan taron kuma akwai takardun da duka suka sa hannu.
To Malam yanzu abu nake so tunda mun ji wancan bayanin da ka fara kan delegates mu don lokaci mu je ga maganar bayanin da ka ji Murtala Abubakar ya yi game da abin da ya faru a wajen taro da manema labarai din nan da zargin ku da suke cewa ku kuka turo mutanen da suka kawo musu wannan farmaki.
Game da magana cewa mu muka kawo mutane ɗan yake wannan maganan ba gaskiya ba ne wa'annan mutanen kaman da na gaya maka sun saba shiga gidajen radio a jihar Kaduna suna aibanta gwamnati su aibanta Malam Nasir Ahmad Al-Rufai gwamnatin jihar Kaduna ba abin da aka tawo musu
na ga inda kuke cewa wata kila su ne suka yi wannan dan su muzanta gwamnati ku kuka yi wannan maganan ko da gaske ne
sun saba haka su taro yara kaman yanda suka yi a ofishin jami'a su suka kira yara a dan su zo su cima shugabannin jami'a mutunci kaman yanda suka saba yi abin da nake so in faɗa maka a nan shi ne cewa jami'ar APC da gwamnatin jihar Kaduna ba ita ta sa aka ce ofishin NUJ ba ba yau suka saba aibata gwamnati ba ko zagin gwamna ba mu taɓa musu komi ba a jihar Kaduna mutanen nan suke a jihar Kaduna gidajensu yake in cewa in mu ne za mu aika a cikin su mutunci shin waye a cikin su ba mu san shi ba ko ba mu san gidan shi ba me yasa ko kaga wani a cikin su da rauni ko da ciwo
amma dan jiwo yan jaridu rauni a wurin
da yake a faɗa
bari je Malam Murtala bari in zo wurinka maganar su Suleiman Hunkuyi su bangaren gwamnati sun sha zargin cewa da yawa daga cikin mutanen nan naku kusoshin siyasar nan irin su shi Suleiman Hunkuyi da sauransu suna da bukatu da kudurori da suke nema su cimma duk da cewa an ce shi Sanata Suleiman Hunkuyi ya taka rawa a cikin zaben da aka yi har Allah sa APC ta ci mulki amma an san cewa yana da burin ya sake fitowa takara shekarar 2019 ina gaskiya cewa wannan burin ne yake sa suna kin shiri da Nasiru Rufai
kafin na respond to wannan bari in put maka on record abubuwan da suka yi wanda suka yi attacking mutane saboda kowa mutane sun fito su faɗa ra'ayoyinsu a tuna akwai lokacin da aka yi taron al'umma a Giwa gwamna Nasiru Rufai ya fito ya gaya wa duniya cewa shi ne takalmin ƙarfi ne mu kuma gaba ɗaya mu yan aƙida cewa shi ne ya sa ƙafaje mun kushe mu idan ba mu daina adawa da shi ba sannan na biyu ya ce duk shawarwarin da muke badawa shi ba zai ɗauka ba duk wanda bai zantu da salon mulkinsa ba ya je hau kan tsaunin kusaina ya faɗo ya karya wuya ya mutu kaga waɗannan irin maganganu da bai dace da shugaba ba duk ya faɗi kuma signal ne yake badawa
amma yayi wani abu game da haka ko maganar fatar bakin kawai ya dau wani matakin aiwatar da maganganun da barazana da yi to a gaishe ku to bari mu jabirki yana sai Allah ya kama rana wa cewa mu dawo mu ci gaba inda zamu ji ko gwamnati Rufai ya taba daukar wani mataki ne abin da yake barazana zai yi wa su abokan nasu na adawa kuma me yasa har yanzu bai ai zaben yankunan kadanan hukumomin jihar Kaduna bane kamar yadda ita jami'ar APC ta yi alƙawari cewa za ta yi watanni uku bayan ta ci zaben sannan kuma zamu tunkari zargin da yan adawa suke yi shi gwamnati na cewa ya kwashe duk harkokin arziki na Kaduna ya mika su ga Yarbawan Lagos yanzu muna godiya ga su bakin namu Yahaya Baba Fati da Muntala Abubakar da kuma wakilanmu guda biyu a can Kaduna Isa Lawan Ikara da Nasiru Yakubu na birnin Yaro da suka taimaka mana wajen hada shirin nan da kawo muku shi a madadin kowa da kowa Nabi Mustafa Sakwato ne a Washington
to a gaishe ka yanzu kuma ga ladan ya dawo da labaran duniya a munfa a takaice
Sanyin safiyar yau ne Koriya ta Arewa ta cilla wani makami mai linzami wanda har ya gita sararin samaniyar kasar Japan abinda ya haifar da damuwa tsakanin Japan da Koriya ta Kudu minti goma da harba wannan makami yana gittawa ta sararin samaniyar kasar Japan ya tarwatse gida uku ya fada cikin tekun Pacific da ke gabas maso arewacin tsibirin Hokkaido na kasar Japan shugaban Amurka Donald Trump ya yi alkawarin agazawa mutanen Texas da Louisiana domin ganin sun samu saukin iftila'in da ya auka musu na ambaliya Shugaba Trump ya shaida wa taron yan jarida a fadar White House jiya Litinin cewa waɗanda wannan lamarin ya rutsa da su su kwana da san cewa za su samu taimakon gaggawa nan ba da jimawa ba. Yayin da mahaukaciyar guguwar nan mai biye da ambaliya ke ci gaba da aukuwa a gabashin jihar Texas tare da haifar da mummunan illa da ke ƙara bazuwa amma abin mamaki shine ba a samu yawan mace-mace ba.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin sai kuma da Hansi Musaki shigowa yanzu a madadin Ladin Ibrahim Ayowa wanda ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu da injiniyan mu na wannan lokacin wato Jin Alisan ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da Hansi.